muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Yayin da hukumomin jamhuriyar Niger suka himmatu zuwa kimtsa uwaye da yara da malamai domin komawa karatun boko a kanana da matsakaitan aji da suka hada da primary, college da secondary a ranar 15 ga watan October wannan shekara 2020 a wani bangaren masu bada karatu wa manyan mutane da suka hada da latijawa da tsofaffi da ma matasa mazan su da mata da ba su samu damar yin karatun boko ba sun soma shirye-shirye yan horar da wannan sashen na bangaren al'umma kamar yanda Mala Abdu Qais shugaban makarantar waye kai na yaki da jahilci na santar kankuwa shuwaye na garin birnin Kwane ya mini karin bayani.
Yanzu muna bisa tsare-tsare da watan da ya shude mun yi taro na malamai kuma mun yi taro na yan committee makaranta saboda shirye-shiryen tashin karatu. To karkashin waɗannan taro mun tsaya da abubuwa na farko dai dangance da zubin kuɗin karatu wata guda an ka ba mu koya daga ɗaya watan October zuwa 31 bayan shi ɗaya ga watan November za a bude makaranta. To wannan lokaci da mun ka dauka na zubin karatu saboda a ba mutane dama harin karatu jikka 10 aka biya an maido shi jikka 5 maza da mata. Sannan abin da ake bukata cikin watan nan mutum ko kadan gare ka jikka 2 ka ai zuwa nan kahin karatu ya tashi ka zuba jikka 5 kar wata karatun wata 6 na za a yi jikka 5 saboda ba a shiga aji da bashi bana kenan ko wane kahin a tashi karatu an ba mutane wata guda su yi zubi. Bayan shi cikin tsare-tsaren da muka kuma mun tanada a yi ma malamai reciclage da yake dama malaman mu duka waɗanda muka aiki da su na kenan a yi musu sabon horo a ƙara dan zazawa su inda duka dai malaman mu na babu bakin malamai waɗanda muka aiki da su na an so mu horo yau kwana 4 mun kai cikin horo kwana 10 za a yi kenan daga 1 ga watan October zuwa 10 ga watan October muka so mu horo. Sannan kuma dangance da azuzuwa duka azuzuwan da mutane sun kasan muna buda akwai aji na 1 na 2 na 3 sashen Hausa sannan akwai ajin wanda aka ce ma FLS da Turanci kamar France langue seconde ana nuhin Turanci harshe na 2 bayan yaren ka na gida to za kuma makuwa za su shiga koyon Turanci bayan shi kuma akwai CMD wanda ake yi karkashinta farin ana certificate to yanzu da yake an bar certificate kenan duka waɗannan azuzuwa tun da Hausa har Turanci duka bana mun tana da su abinda mu muke kira ga mutane kamar da yadda sun ka sani azuzuwan dama takaitattu na kuma malaman mu takaitattu na kenan duk wanda ka niyyar shi shiga wannan karatu shi kama jikin shi shi zo akan lokaci annan mu muna da adadin lokaci da ya kai an kare kuma sai bade duk yadda ka so kai karatun nan baka iya inda da mun kai adadin ruhu dauka dalibai mun tsaisuwa su kuma bangaren mata kamar yadda mun ka saba can cikin unguwa in an samu mace 20 waɗanda sun ka hada kan sun ka zuba jikkar su biyar shirye muke mu kai musu malamai su ma bangaren su
wannan karatun waye kai ko yaki da jahilci wa waɗanda ba su samu damar cin muriyar karatun boko ba akwai mutane da dama da suka ci muriyar shi a jamhuriyar Niger kuma na Sadu da Alhaji Sani mai kasance dake kasancewa ɗaya daga cikin su ga abin da yake ci midiri
lalle muna ɗaya daga cikin ɗaliban da an ka faru harkan nan da mu kuma gurgurdan hali ci tuman dan cicira abin da muka cicira to ka sanar da shi magidaci ba dore ma abu kai ba amma yaran da suka dore waɗanda ba su da yauni bisan wayar su gaskiya sun dace don akwai masu da suka habbare bi kenan ta kawo taimako 100% kuma makaranta ce wadda gaskiya a jinjina mata ta kama ma gwamnati ta yi yaki da jahilci sosai he da yanda ba ka zato kawai da birni tunda su ko da cizo kake in kana da lokaci suna kana zuwa a waye ma kanka kuma a karantar sheka abinda zaka iya waye da jahilci cikin kanka kaga kenan abu ne wanda kowa ke bukata gaskiya muna mun ji dadin su kuma Allah ya taimaka musu don su karatun su ma shi a karatu wanda nan da nan sai ka ji faransai su ba irin kamar a ce lakkon labu inda zaka zo a ga mutum 70 cikin class ba yaro bai iya ganewa kaga aida karatun canda lokacin kun ci zakwa gaba ai sanda dalibi 30-35 suka cikin class yaro tun shi na class uku ai horan shi gaskiya ana ci gaba kuma ana zahin ganewa sosai wurin su
a nasa bangaren shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun yaki da jahilci a cikin gundumar birnin Kwanni ya mini karin bayani dangance da irin kokarin da hukumomi na ƙasa ke kawowa don bunƙasa karatun yaki da jahilci haka zalika yayi bayani dangance da irin amfanin da yaki da jahilcin ke kawo a rayuwar al'umma ta yau da kullum musamman irin wannan lokaci da duniya ke fama da allobar coronavirus ko covid-19 ko covid-19 a faransance ga Ahmadu Kane
ayyukan da gwamnati take dangance da yaki da jahilci suna da yawa banda makarantu wanda ake budawa zuwa ga manyan mutane awoyo akwai husa a ta daukar yara wanda aka hidda masu shekaru daga 9-14 su ma ana koya musu karatu kuma a maida su makarantu wancan na yara kuma tana kawo tallafi tunda a bitin walin kasa akwai kudi da ake kebewa na buda makarantun yaki da jahilci banda shi na gwamnatin ma akwai abukan hulɗa na gwamnati su da kansu suna zawa suna kawo kai suna buda makarantun yaki da jahilci in ka dauka ma misali a nan da'irar ta birnin Kwanni tun daga bara zuwa bana akwai wannan projectin nan wanda yake kawo gwamnati tallafi dangance da gyaran gandari da ake ya bude makarantu sun kai 90 a nan community Kwanni kenan sai mu ci kagani gashi aiki na bangaren gwamnati kuma gashi na abukan hulɗa wanda su ma duka kenan duka kokon da ake a samu ayi aiki sosai ne yaki da jahilci saboda al'umma ta anhwan da shi kuma ta samu ta kawo goyon baya dangance da cigaban kasa gabaki daya amfani ba da iyaka saboda duk mutumin da yazo ya shiga makarantun yaki da jahilci ya koyi karatu da lissahi yana anhwani da shi a rayuwar shi ta yau da kullum kenan kullun dangance da sana'a kake ta noma kiwo kasuwanci dangance da aiki da kaman kaidodi na kare kan daga cututtukan zamani duka anan ana koyo misali ma ga wannan zamanin da muke ciki na covid-19 a cikin makarantun yaki da jahilci sosai ana yadawa ana wannan karatu domin al'umma ta dauki matakai na kariya
ungiyoyi da makarantun ne na gwamnati da masu zaman kanunsu dake aiki aino a jamhuriyar ta Niger domin bunƙasa karatun waye kai ko na yaki da jahilci a birane da kauyukan kasar na taimakawa domin yaki da jahilcin ga mutane da ba su ci gajiyar zuwa makarantun nan boko ba a lokacin kurciyar su a wannan kasar Haruna Mamman na bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai nike doli
shirin BOA Hausa kasuwa a kai nike doli kasuwa
Assalamu assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa a kan makitoni shirin da muryar Amurka take kawo masu sauraron mu da sanin halin da kasuwanni da farashin kayayyaki yake ciki da kuma tsananin koran gwamnati da aka samu musamman lokacin da cutar ta corona ta bazu a cikin duniya kuma ta shafi sha'anin kasuwanci da mu'amala na yau da kullum na al'ummar Najeriya da ma yadda yake kasancewa wajen su kasashe na duniya da haka ni Umar Faruk Musa na zagaya yankuna daban-daban a wajen Abuja inda kasuwanni suke bunƙasa domin gane wa idona ga kuma firaya ta da su da ta kasance sai a saurare ni
sunana Lawali dan Uda
Deme kake saida
ina saida tumatur da albasa attarugu da carrots green beans cucumber cabbage da dai sauransu dai
yaya farashin su yake kafin corona nan da kuma yanzu da corona da gagari kusan al'umma sun da ta jawo karin farashin da kayayyaki da yawa
eh to gaskiya a da akwai sauki amma kuma zuwan corona nan sai abubuwan da sun ka kara komai dai ya kara tsada
wato kana nan kamar da ba a fita ba a zuwa ko ina an rufe kasa gaba daya farashin ya fita kura fiye da yanzu ko
eh to gaskiya kusan dukkan wajaji ko yanzu ma haka don albasa ma 33,000 yanzu buhu daya shi kuma tumatur 20,000 2017 randa ne ya randa an samu sassauci ne a samu 2015 shi kuma a Tarugu ana samun karamin buhu 10,000 can baya kuma 3,500 shi kuma kabeji yanzu buhu 10,000 ne da kuma 5,000 ne yanzu har 10,000-12,000 sai kokumba ana siyarwa 10,000 yanzu can da kuma 4,000-5,000
to kamar suka tafi da Tarugu fa kamar nawa farashi sai yake a da da kuma nawa yake yanzu
eh to kamar a Tarugu da karamin buhu 3,000-4,000 yanzu kuma har 10,000 ana siyar wannan wata rana ma har yana kai kamar 12,000-15,000 bayan da ba kama shi kuma da tafi ana sayar da shi 20,000-25,000 shambo kuma ana sayar 10,000 6,000-7,000-8,000-10,000 amma kafin zuwa wannan corona din har 3,000 ana samun 2,500
amma ku daga wurin da kuke zuwa ku sau ne farashin ke karuwa ko kuwa ku ne ke kara saboda kudin mota ko ya karu
a daga can inda muke zuwa ne wurin siyan kaya
amma wanda kamfanoni ke yi ana shigowa kamar kayakin abinci ko kayan almasarufi da sauransu wannan ba mamaki da aka ya kara farashi saboda korona amma wannan kamar gida ne yan manoma ne ke nomowa a gonaki me yasa farashin yake tashi maimakon ya zama ya je kada
eh to gaskiya yanzu ba zai yi bane kamar yanda ake siyarwa a da a ce kuma yanzu a siyar kaga taki yayi tsada ko daga manoman idan aka ce su ma su siyar kamar yanda ake siya a can baya gaskiya za su fadi saboda taki ana sayar da shi 17,000-15,000 wanda bai cika kyau ba 10,000 da taki 5,000 ne 6,000-7,000 to yanzu ga taki har 15,000 yana neman ma ya kai 20,000
idan ka dubi yawan mutanen da ke sayan kayayyaki gurin ku a da yanzu ya ragu kuma in ya ragu ko yaya kudin shigar ku yake kasancewa a matsayin ku na yan kasuwa masu neman riba ga
eh gaskiya ya ragu matuka saboda a da ana samun ciniki fiye da yanzu duk da dai a ce kaya in yana tsada kamar an dan fi neman shi saboda wasu masu kananan kasuwa kadan wayanda ba su kai wasu ba suna bari wasu su ci gaba da kasuwa yana tafiya sosai to duk da wannan tsarin da ake gaskiya masu sai sun ragu kaman yanayin ne dai kawai kowa na cikin wani yanayi na rashin ba kuɗi ga tsada ya yi yawa ba kowa ke iya siya ba kuma yanayin dan samun kuɗin shiga in kasuwa na tafiya ai kowa dan fi jin daɗi amma saboda ba a tafiya kaga kowa na cikin wani hali wanda sai a hankali kawai sai dai Allah mana magani
da farko sunana Bello Muhammad
to menene farashin kayayyakin da kake sai da kamar su ga katon-katon na kwai ga kamar sardincin ka mangyada ga shinkafa ga samobita da dai
kaman shinkafa ina saida ta a yanzu muna sayan buhun 26 amma a da kan corona muna sayan buhun 18 bayan da muke sayan sa yanzu sai mu 10 kg muna saida shi 3,600 buhun
to ita shinkafar nawa kake saidawa
ina sai 26 ina iya saida ta 26,500 zuwa 27 a buhu in mudu ne kuma muna dan auna ta mu saida ta 850 a da kafin corona muna saida ta 650 haka muke saida mudun saman bita a lokacin muna saida buhun 2,600 kafin corona amma yanzu 3,600 ne da kuma fulawa muna sayan fulawa a lokacin 10,000 amma yanzu muna sayan ta 14,000 a lokacin muna saida mudun 300 amma yanzu 400 ne to kaman kuma sauran abubuwa kaman su spaghetti da muna saida 180 amma yanzu 250 ne katan dinta 4,500 maimakon 3,800
to kaman man gyada fa da na gani shi kuma ya farashin shi yake da kuma cleaner na wanki ina so su ma ka bani farashin su a da da kuma farashin su a yanzu
kaman yanzu cleaner a da muna sayan katan din 2,800 amma yanzu muna sayan shi 3,000 ne muna saida shi 3,100 kaman a da mun sayi shi 2,800 muna saida 2,900 zuwa 3,000 farashi ne da muke bada shi haka kaman yanzu madara steak abinda muke sayanta a da muna sayanta ta sace din sokos da 700 amma yanzu na santa 9200 mai makunta muna saida ta 50-50 amma 60-60 ake saida ta da kuma madara dano mai makunta muna sayan buhun 25-27 amma yanzu muna sayan sa 47 zuwa 45 ka gani kaman siga da muna sayan shi 15-13 amma yanzu muna sayan shi 18 kafin corona ma wannan siga muna sayan shi 13 kai har ta koyi yanzu ya kara kudi abinda muke saya 900 yanzu 1200 ne kire na kai guda daya
to wayannan farashi na kayayyaki shin masu saye ana zuwa sayen ne ko ku ana saye ana kuka ko ku masu saye sun ragu ko ku karuwa suke
gaskiya masu saye sun ragu kuma kowa ya zo saya korafi yake yau in ka bada farashi gobe in ka zo ya canja yau in an sai da 100 da naira 50 gobe in ka zo da 100 ne ba farashi daya abubuwa kowa dai yana kuka akan abubuwa farashi babu daya ba daya yanzu koi mun sai da shi wancan satin 1100 yau yana 1200 kaga da sauransu komai ya ƙara kuɗi kenan duk abin da kuma suna complain mutane kullun farashi canje mu ce fiye muka yi haka kasuwa ta ce
to ya jarin ku da karfin ciniki da karfin arziki da kuɗin shiga da kuke samu a wannan lokacin idan aka auna shi da kafin corona ta zo
ai a wannan lokacin ba za a ce akwai ci gaba ba saboda yau in ka sai abu na 1000 gobe in ka koma ya zama 1500 ko 300 kaga a wancan an saida kai ciko kasayo kuma in ka zo ma sai ka saida sai ka ciko zaka sai wani to don haka gaskiya wannan kasuwa ma ganin ci gaba kamar yadda muke samu da saboda yanzu abubuwan duk wanda ka saida ba ka sai yanda ka saida ba ma kai ciko ba ka same shi hakan ba tukun ka zo ka kara ka saida shi yasa
to akwai bambanci da kasuwar nan tako da ke cikin yankuna da Abuja da wanda ke can wasu garuruwa ko wadansu yankuna ko mayan kauyuka haka da ke zagaye da Abuja
eh to bambancin dai ba yawa duk kusan ɗaya ne ma ba wa iya Abuja gaba ɗaya Najeriya duk inda ka je kowa yana kuka kan farashi yau in ka sai abu ya kara ba iya Abuja ba amma nan Abuja da kenan nake to nan zan iya cewa nan na sani saboda ta yau ma na je kasuwa timatir din da nake faɗa ma sai karen jiya na gungun ya sai shi 6500 yau na koma aka ce mun 8500 na sace da na saya 3000 na ji an ce mun 4100 to yanzu na zan sai da customer mi haka yale shi ma ne ban sayo shi ba saboda kullun kari 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 ba dadi shi yasa
to ya maganan haraji ko takurawa na jami'an tsaro ko kuma jami'an da ke karɓa haraji da dai sauransu idan ka auna shi da abin da ake da kafin corona da kuma yanzu takurawa iri ɗaya ce ko akwai bambanci
gaskiya takurawa ta wajen haraji da sauransu ba zan ce iri ɗaya bane ba ko da akwai bambanci saboda yanayin abubuwa in ka je nesan ma bambancin farashin ba wani yawa bane kuma ga mota sun ƙara kuɗi in ka sayo ka ƙara in ka zo ka samu ba bambanci
saboda haka kana nufin da sayan kaya kusa da inda kake ya fi ka ce za ka je nesa ka sayo saboda ga kuɗin mota ga jami'an tsaro kuma su karɓi haraji da kuma ƙarin farashin ba wani bambanci za ka samu tsakanin nesa in ka je da kusa ba ko
haka ne gaskiya saboda in na je nesa na samu bambancin kaɗan kaɗan ne kuma in na zo kuɗin mota ya ƙara ya suna kuka an ƙara musu kuɗin mai da sauransu su ma can yan kasuwan ya suke kuɗin haraji ya ƙaru to in na zo in an yi lissafi ya ga bambancin kaɗan ne shi yasa muna zuwa gurin waɗanda manyan dilan da suke gaba da mu in sun sayo sun zo mu ma yi mu saya a nan saboda komai yanzu ba sauki duk abin da ka buga komai ya yi sama sama sama
to nan za mu da aya ce na kasuwa ta muke dole Umar Faruk Musa ne daga Abuja Nigeria
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole
kuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Sule ya dauke da shirin
amin amin summa amin ya Allah amin amin summa amin ya Allah
sauraro idan ana biye da mu a cikin shirinmu na lafiya uwar jiki inda muke tattauna batun wasu sinadarai da ke haddasa cutar daji wato kansa Dr. Mubarak Labaran Liman zai karkare da kira ga al'umma game da illolin waɗannan sinadarai da kuma yadda za su yi ta'ammali da su sannan kuma mu karkare da bayanai akan ranar lafiyar idanu ta duniya wanda ya daidai da wannan rana ta 8 ga watan Oktoba.
To wallahi gaskiya kan hajjia wannan matsala ce sosai saboda farko dai in suka duba akwai wannan babban shiri da ake da shi na gwamnatin tarayya ne da za a yi a bunƙasa harkar noma. Kuma tabbas noma ita ce ginshiƙin al'umma mai duk masana'ar da mutane muka fito gara da ita.
Kuma
tabbas dole ne mu samar da abincin da zamu ciyarwa da kanmu. To amma kuma a bai daya dole a wani bangaren a kungiyoyin abu ana duba to kar kokarin bunƙasa harkar aikin noma sai a yi kuma fadibare. Saboda a lokacin da manomi aka yi ta kokari yayin mu'amala da wannan kayayyakin nagaran yadda yana mu'amala da su kuma ya zama a bayan wani lokaci ya zuwa kwanta bayi da lafiya ya samu ciwo tun da ai ba a samu ribar da ake kuwa samu ba. To babban wayar da kai shine gaskiya ya kamata a ce yanda gwamnati take da shiri na kaman bunƙasa ya kamata a shigar da shi kanshi shirin wayar da kan su kansu manoman akan illoli da matsalolin amfani da waɗannan abubuwan. Dan mun san abu ne mai wahala wai a ce za a ce wai a daina amfani da waɗannan abubuwan tunda gaskiya mutane an riga da an ji daɗin su kuma duk duniya ma ana amfani da su. To amma kaman abu ko a nan kasashe masu tasowa idan suka ci gaba ko inda kuke mun san akwai wannan matsaloli sosai sosai ko kwanan nan akwai riba sosai da aka kai da su kamfanin kaman da suke wannan glyphosate wanda su ne sinadarin da yake kashe ciyayi da mutane suna da sharo'i a nan Amurka wanda sun kaɗa yuhu wanda a koyanzu na akwai compensation da za su biya kawai zan dala biliyan goma da mutane wanda suka kamu da cutar kansa a sanadiyar mu'amala da waɗannan sinadaran. To babban dai wayar da kai shi ne farko mu kira ga su manomanmu su sani cewa da takin zamanin nan da su wannan sinadaran nan na kashe kwari da na kashe ciyawa suna da illa shi ne farkon su kira da kuma wayar da kai ba wai abubuwa ba ne wanda ke kawai kamar ruwa da za ka iya mu'amala da su ba su da wani matsala a'a idan haka wajibi ne a wajen amfani da su a bi iyakacin matakai na kariya wajen kare kai wajen amfani da su kuma har ila yau akwai daidai kaman adadi wanda ake da a yi amfani da shi wajibi ne a tsaya a yi amfani da wannan adadin yadda su kaman wanda suka yi maganin nan suka faɗa a yi amfani da shi kar a dinga gota wannan adadin saboda kaman misali maganin kaman kwari wanda ake sawa su kaman kayan abinci don saboda a aji su za su iya samun manoma sukan sa shi fiye da adadin da aka nema a sa kuma har ila yau su wannan sinadaran kaman na irin ajiya abinci suna da kaman wa'adi in an sawa abinci to sai sun yi wannan wa'adi sun ɗauki wannan wa'adin kaman na expiry date kafin a fitar da wannan abincin a sayar a ci shi. Yawan jira ya samu tare sai na shekara ɗaya ne shekara biyu sa shekara uku zai samu kaman manomi ko kuma ɗan kasuwa zai sa wannan abin ya ajiye abinci a su bayan wata uku kuma ko wata hudu maganin bai gama aiki ba za a kuma fitar da abincin a kai kasuwa kuma a sayar da mutane.
Subhanallah.
Su kuma yi amfani da wannan abin. To wannan sauran maganin iyanan da tasiri iya da karfin shi dan da ya iya ba. To duk wannan ka'idojin gaskiya ya kamata a ce dole ne mu alkaman kuma kuna da rawa da za ku taka sosai na kafofin yaɗa labarai wajen wayar da kai al'umma da dare dukkan waɗannan abubuwan akwai instruction ko kuma bayanai ne da za a yi amfani da su kuma yadda za a kiyaye kai wajen amfani da su. Ya kamata a ce manomi duk lokacin da ya sani zai amfani da wannan abin da ya tsaya ya karanta wannan abu kuma bai iya karanta bai nemi wanda ya sani ko su ma'aikatan gona wanda suke taimaka manoma don su dinga wayar da kan mutane su nuna mutane yadda za su yi amfani da wannan abubuwan don ya zama na manomi ya yi noma an samu amfanin gona mai kyau kuma ya tsira da lafiyar shi.
To ai manufar wannan shiri kenan likita na wayar da kan al'umma
kuma Allah ya taimaki jama'a mu gaba ki da Allah kuma ba mu lafiya da zaman lafiya da mu da duka abokan zamanmu da iyalanmu da mu da abokan arziki.
Ya bona ke wajen likito ke duniya babu kamar likitan Najeriya. Sun dauka ka tana likito ke duniya da sun ka dan mutu a rayuwa. Ya bona ke wajen likito ke duniya hadde a ce likitan Najeriya.
To wannan kenan. A yau shirin namu ya yi daidai da ranar da ake bikin yaƙi da matsalolin gani ko kuma lafiyar ido a duniya wanda aka yi wa lakabi da World Sight Day. Shi yasa muka ga ya dace mu yi shimfiɗa akan wannan matsala da ke da matuƙar muhimmanci. Bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da ba sa iya gani sosai kuma ba su da damar samun madubi na gani. To wakilinmu Hassan Maina Kaina na wurin taro a wannan lokaci da nake hada wannan shirin da za a tattauna wannan matsala ga abin da ya dan gutsuro mana.
A halin yanzu muna nan harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja bangaren kula da lafiyar ido, kuma ina tare da ɗaya daga cikin jami'an da ke wannan kungiya ta ma'aikatan lafiya da ke kula da lafiyar ido, ya kuma yi mana bayani dangane da muhimmancin wannan rana da kuma abubuwan da ake sa ran za a yi a yau da kuma irin jan hankali da za su yi wa gwamnati.
Sunana Suleiman Ibrahim, ma'aikaci na kiwon lafiya a asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja da ke Gwagwalada. Yau 8 ga watan Oktoba, rana Alhamis ta biyu a cikin wannan wata, ita ce rana da aka ware domin wayar da kan mutane game da abin da ya shafi lafiyar ido. Aka sa mata suna World Sight Day, ma'ana ranar gani ta duniya. Abinda a yau ana son a gabatar da bayanai da wayar da kai da jan hankali game da abin da ya shafi lafiyar ido, saboda bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da suke da damuwa ta ido, kuma da yawan waɗannan mutane za su iya samun waraka in aka sanar da su abin da ya kamata su yi. A ware kuɗaɗe da kayi don neman kayan aiki da magunguna da sauransu domin kula da lafiyar idanu. Abu na uku shine a ware waɗansu mutane na musamman, shine target population, wanda da sun riga sun samu damuwa ta ido, domin a yi musu bayanai nasu na musamman akan abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su bari domin idanuwansu su inganta, abin da ya saura na ganin su ya tsaya kada ya yi da salalacewa da tabarbarewa, abin da za a iya maidowa wanda aka rasa na ido a maido da shi. So wannan shi ne abubuwa na musamman da ake son a gabatar a irin wannan rana. Wannan rana da muhimmanci ga duk ma'aikatan lafiya da suke gefen ido. Rana ce da ake gabatar da jawabai da kasidu da jan hankali ga gwamnati domin a ware kasafi na musamman domin kula da lafiyar ido, samar da kayan aiki da magunguna da duk abin da ya kamata domin a kula da lafiyar ido na al'umma. Akwai mutane da yawa da suke fama da ciwon ido, wanda idan aka wayar da kawunansu aka sanar da su abin da ke damunsu, aka kuma samar da kayan aiki da magani da sauransu a hanya mai sauki, za su samu waraka, za su ci gaba da gani da idanuwansu.
To anan za mu karkare wannan shirin, muna fata an amfana. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai, ne ce Aisha Tusile, ku kasance cikin koshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Jama'a ƴan Najeriya da dai sauran jama'a, maza da mata, ina yi mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu. Waɗansu da dama sun riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, Allah ya kyauta namu. Sannan ƴan uwa dangi, muna yi muku gaisuwa ta ta'aziyya, kuma Allah ya ta'azantar da mu duka. Allah kuma ya kyauta ta mu makoma. Allah shi ya yi dan Adam, ya sa dan Adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum. Allah kuma shi ne shugaban komai, shi ne ke da komai, shi ke da kowa a ƙasa. An ka samu mutum in dai hankalalle ne, baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa. Mu waɗanda muke talakawa domin ƙasarmu, abin da za mu yi shi ne gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zukatan mutane, ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba. Yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa, a fara tun daga ƙasa a sama, to dukkansu da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya ya yi mu, Allah ɗaya ke da mu, Allah ɗaya da ke da kowa da komai. Don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau, sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci. Idan za a yi bari ya zama mai amfani, sai a yi da tunanin Allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu. Zaman lafiya shi kan kawo albarka, zaman lafiya shi kan sa alheri ya yawaita a ƙasa. In arziki samu, sai ga an samu kwanciyar rai. Wannan yana bukatar duk da ni da kai da ke ɗan Najeriya mu ba da gudunmuwa wanda za ta taimaka ƙasar mu ta zauna lafiya. Allah ya mana taimako. Amin.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.